الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 19 ga watan Ramadan shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da 1 ga watan 5 shekara ta 2021 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wanda masallaci mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir da ke wannan gubata mata Hausawa dan Fulani a garin Kano muna cikin suratul anbiya'i satin da ya gabata kuma mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 56 yau kuma za mu tashi farkon aya ta 57 insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
وإذا با أمن تابا ساتن دي غباتا من فارا قصة تبيو دا تكين قصو سينا القرآني da Allah madaukakin sarki yake labarta mana a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya mun yi kissa ta farko ita ce kissar annabi Musa da dan uwansa Harun alaihi assalam muka tsallako zuwa wannan kissa da muke ciki ita ce kissar annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam ya kalubalanci mutanansa gaba daya bisa abinda suke kai na bautar gumaka ya nuna musu rashin dacewar bautar abinda bai ji baya gani ba kuma ya iya amfana musu da wani abu balle kuma ya tunkuɗe musu cuta annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa nasiha a keɓe shi da shi a matsayinsa na mafi kusancin mutane da shi yayi masa bayani akan rashin dacewar abin da yake kai na bautar gumaka wanda daga ƙarshe mahaifinsa yayi masa barazana matukar bai daina aibata allolin da suke bautawa ba annabi Ibrahim bai gushe ba ya ci gaba da bibiyar su yana nuna musu rashin dacewar abin da suke yi har inda Allah madaukakin sarki ke ba mu labari ya gaya musu cewa waɗannan irin gumaka ne kuke bautata musu ma hazihi tamathilu lati antum laha aqifuna suka ce masa ai wajadna aba'ana laha abidina, mun sami iyayenmu ne suna bautata musu, shine mu ma muka dora daga inda suka dakata muka ci gaba da bautata musu. Babu wata hujja ko dalili mai karfi da suka ba Annabi Ibrahim alaihi salam. To shine ya ga musu cewa laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin, lalle ku da iyayen naku kun kasance a cikin bata mai mabayyani sakamakon rukon wani Allah da kuka yi a matsayin abin bauta. Suka ce masa ya Ibrahim, shin wannan abin da kake gaya mana ka zo da gaskiya ne ko kuma dai wasa kaɗai kake mana? Annabi Ibrahim ya gaya musu cewa a'a, ba fa wasa nake muku ba. Ubangijin da ya kamata a bautata wa shi ne ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai, ya samar da su daga babu, ya ƙage su. Wanda ina ba da shaida game da hakan, ina tabbatarwa, ina bayyana muku babu wanda ya fi cancanta a bautata wa sai shi Allah Maɗaukakin Sarki. Duk wannan maganganu da Annabi Ibrahim alaihi salam yake gaya musu, ba su ji ba, ba su yi la'akari da abin da yake gaya musu ba, suka bijire masa suka kawar da kai. To wannan shi ne sai Annabi Ibrahim alaihi salam ya tafi gaba ta gaba. Shi ne Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da labarta mana, ya ce wa tallahi la'akidanna asnamakum. Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi rantsuwa ya ce tallahi, ina rantsuwa da Allah, la'akidanna asnamakum, sai na yi wa waɗannan gumaka naku kaidi, na yi musu dabarbaru, na bullo da hanyar da zan lalata su don na nuna muku su ba alloli ba ne, bai kamata a bautata musu ba. Ya ce zan musu haka ne ba'ada an tuwallo mudbirina, bayan kun juya baya kun tafi zuwa inda za ku je. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu labari, Annabi Ibrahim lokacin da duk ya bi ta hanya da yake gani zai bi wajen ya nuna musu, ya jawo hankalinsu, ya gaya musu waɗannan gumaka da suka sassaƙa ko ne daga katako ko daga bishiya ko daga dutse ba fa ababen bauta ba ne, ba su kuma cancanta a bautata musu ba, saboda dukkaninsu babu wanda yake da wata siffa daga cikin siffofin Allah Maɗaukakin Sarki. Bari ma sassaƙa su kuka yi ku da hannunku, don me za ku rinƙa bautawa abinda kuka sassaƙa da hannunku? Kamar yadda ya gaya musu a cikin suratul Saffat, ala atabuduna ma tunshituna, don me za ku sassaƙa abubuwa da hannayenku kuma ku zo ku rinƙa bautata musu? To duk hanyoyin da ya bi wajen isan musu da saƙo suka bijire suka saurarasa. To Annabi Ibrahim sai ya canza dabara, sai ya bullo musu ta bayan gida, shine sai ya rantsuwa ya ce tallahi, ina rantsuwa da Allah. Daman ta'un tana ɗaya daga cikin huruful qasbi, harafan da ake rantsuwa da su, harafan da ake rantsuwa da su daman guda uku ne, akwai tallahi, akwai billahi, akwai wallahi. Ko ka ce billahi ko tallahi ko wallahi, duka ya rantsuwa da Allah Maɗaukakin Sarki. To sai Annabi Ibrahim ya rantsuwa don ya nuna musu da gaske yake wannan abin da ya faɗa zai fi aiwatar da shi. Ya ce ina rantsuwa da Allah la'akidanna asnamakum, lallai sai na yi kaidi wa waɗannan gumakan da kuke bautatawa, sai na nuna muku su ba alloli ba ne, ba su cancanta a bautata musu ba. Ba'ada an tuwallu, bayan kun juya baya mudbirina, kuna masu tafiya zuwa ga inda za ku je. To shi ne sai malamai suka ce ina suke juya baya kuma ina za su tafi? To mutanen Annabi Ibrahim alaihi salam akwai wani idi da suke yi duk shekara, sukan fita bayan gari su je su gabatar da idin su a duk shekara suke gabatar da shi. To duk lokacin da za su tafi wannan idin sukan girke-girken abinci kala-kala, kamar yadda kuka sani duk lokacin da idi ya zo akan yi girki, a sabunta abinci, a sabunta kayan sawa da sauransu. Haka mutanen Annabi Ibrahim idin su da suke yi na maguzanci a wancan lokaci sukan yi abinci kala-kala. Akwai wani guri da suka tanada wanda a nan gumakansu suke, sai su je su aje waɗannan abinciccikan a wajen gumaka, waɗannan gumaka su samu su albarka. Idan sun je idin sun dawo, sai kowa ya zo ɗauki abincinsa da sa albarkar gunki, sai ya koma gefe ya ci ya raba wanda zai raba. Wannan shi ne al'adarsu. To Annabi Ibrahim da ya fahimci lokacin idin nan ya kusa, to sai shirya dabara ta yadda zai nuna wa mutanensa lallai waɗannan gumaka da ake bautawa ba su cancanci bauta ba. To shi ne sai ya faɗi wannan maganar, yake wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina. Lokacin da suka fitowa su tafi wancan idi nasu, wata ruwayar kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa cewa sai mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya masa cewa me zai hana ka taho tare da mu matafi idan mu dan na san cewa inda kaje kaga idan mu zai baka kaye zai burge ka ta yadda zaka dawo kai ma ka yadda da addinin mu annabi ibrahim alaihi salam yace to ba matsala annabi ibrahim ya fito tare da su za a tafi idi idin da za a je ayi na maguzanci an fito an fara tafiya kenan annabi ibrahim fa nazara nazaratan fin nujumi fa qala inni saqim sai daga idansa sama sai kalli taurari sai ce wallahi ni wallahi ban da lafiya bazan iya zuwa idin nan ba ai mun uzuri so da aka sai ba da uzurin rashin lafiya so da aka sai aka ce to tunda ba ka da lafiya amma ka uzuri koma gida annabi ibrahim sai koma gida wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce lokacin da yake komawa gida to a lokacin ne sai ya faɗi wannan maganar sai ya ce kun ga waɗannan gumakan ni na san hanyar da zan bullo musu tallahi la akidanna asnamakum wallahi sai ne musu kaidi sai ne musu dabara ta yadda za su fahimci cewa ba ababen bauta bane wasu daga cikin malamai suka ce a ba lokacin da ya faɗi wannan maganar sai aka samu mutum ɗaya ya ji shi wasu daga cikin malamai suka ce a ba mutum ɗaya ne ya ji shi ba lokacin da annabi ibrahim ya dawo gida akwai raunana da mata da kananan yara da aka bari a gida wanda su basu fita wancan idi ba to da annabi ibrahim ya ce wallahi sai na yi makirci na yi makida game da gumakanku sai na lalata su sai ne musu kaza to waɗancan ɗaiɗaikun mutane sun ji abin da annabi ibrahim ya faɗa saboda haka annabi ibrahim ya ɗau alwashi sai ya yi musu makirci shine Allah madaukakin sarki a cikin suratul saffat take ba mu labari cewa fa nazara nazaratan fin nujumi fa qala inni saqim annabi ibrahim yayi duba zuwa ga taurari sai ya ce to ni fa ban da lafiya wannan idi da za ku je ba zan iya zuwa ba kuma uzuri aka ce to an masa uzuri Allah madaukakin sarki ya ce fatawallahu anhu mudbirina sai suka juya baya suka kyale shi suka tafi wajen idin su shi kuma annabi ibrahim sai ya koma cikin gari inda kamar yadda na gaya muku akwai wani daki ko wani guri da suka taskance ko suka ajiye gumakansu ga sunan gumaka ne da yawa akwai wani babba daga cikin gumakan guda ɗaya wanda ya fi su girma gaba ɗaya shine a gaba sauran kuma ga ƙanana na a kusa da shi annabi ibrahim alaihi salam yana jiyowa daga wannan bauta da suka tafi suka bashi bai zame ko ina ba sai wancan waje da suka tara gumakansu shine Allah madaukakin sarki ya ce faraga ila alihatihim faqala ala ta'kuluna da yaje sai ya shiga wannan guri da gumakansu ke sai ya ga kuma kanin dewa duk an tara su ga kuma abinci nan kala 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 an aje a gaban gumaka kamar yadda na gaya muku suna aje abincin don gumakan su samu su albarka idan an dawo kowa sai ya ɗau abincin su ya ci da sa albarka gunki da ya sa masa annabi ibrahim alaihi salam yana shigowa sai ya ce ala ta'kuluna ku gumaka wannan abincin da aka aje muku ba za ku ci bane me ya amfani aje muku ku ci mana ala ta'kuluna ba ku ci ne suka yi mai shiru ba su ce komai ba annabi ibrahim alaihi salam ai ya san ba sa magana ko to kamar izgili yake musu waɗancan mutane waɗanne irin marasa hankali ne su zo su baututa mutanen da koda magana ba sa iya ce malakum la tantiquna me yasa Allah ya muku magana kun mun shiru ku yi mun magana mana yaji shiru annabi ibrahim alaihi salam yayi musu magana gumaka ba sa magana suka yi shiru yace ku ci abinci gumaka ba su ci abinci ba suka yi shiru annabi Allah madaukakin sarki yace faraga alaihim darban bil yamin nan da annabi ibrahim ya dauko madoki wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce alfa'as ya samu shine kamar ka ce gatari ya samu gatari ya fara saran su shi sai Allah madaukakin sarki ya ce faraga alaihim darban bil yamin ya fara saran su ne da hannun dama domin a ka'ida hannun dama ta fi karfi don ya samu karfi wajen rusa su yayi butsu butsi da su annabi ibrahim alaihi salam ya fara saran gumakan nan dukkanin su ya rinka saran su ya rinka saran su shine Allah madaukakin sarki ya ce faja'alahum judhaban a cikin aya ta gaba sai annabi ibrahim ya sanya gumakan nan gaba ɗayan su gutsi gutsi yayi gutsi gutsi da su yayi guntu guntu da su irin saran da ya musu sara ne ba da yadda za a ce ka dauko wannan ka dauko wannan ka yi hada shi ka biyar kamar ni a a irin saran da sun tashi aiki ya musu gutsi gutsi shine faja'alahum judhaban judhaban shine ai qita'an qita'an guntu guntu gutsire gutsire haka ya musu illa kabiran lahum sai wannan babban da na gaya muku shi kadai ne annabi ibrahim shi bai taba shi ba la'allahum ilayhi yarji'una mai yiwa sa dawo zuwa ga wannan gunki babba da annabi ibrahim alaihi salam ya kyale bai sare shi ba haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa la'allahum ilayhi yarji'una mai yiwa su mutanen da suka tafi wancan idi nasu idan sun dawo za su dawo su tarda gumakansu gaba ɗaya an tashe su a aiki an yi hutsu-hutsu da su sai kuma su ga akwai wani ɗan ƙarami da akwai wani babban cikinsu gaba ɗaya wanda ya fi kowanne girma daga cikinsu shi kuma ga shi babu abin da ya same shi shi sa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai da annabi ibrahim ya gama dadda asma gatarinsa ya rataya a wuyansa don su ce to wannan shi ne ya musu wannan aika-aika don su ce to lallai wannan abin da aka yi ƙanana wannan babban ne ya musu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abin da ake nufi da la'allahum ilaihi yarji'una kamar yadda abu abdullahi al-khurtabi ya kawo a cikin tafsirinsa ai domin su dawo zuwa ga annabi ibrahim domin idan suka zo suka ga gumakansu a wannan hali za su tuhumi lallai waye musu wannan abin to sun san ko akwai wanda baya kan addininsu sun san akwai wanda baya tare da addininsu baya tare da abin da suke bautawa na gumaka shine wa shine annabi ibrahim alaihi salam to dole ya su tambaye shi su ji me dalilin da ya sa yau allolin sa haka ko kuma shine za su tuhume shi ya riga ya san cewa ko wannan aikin da ya aikata na sara gumakansu aiki ne da zai iya kai shi zuwa ga halaka dan duk wanda ya musu irin wannan abin idan suka kama shi ba za su rabu da shi ba to amma annabi ibrahim alaihi salam ya yi haka ya saida rayuwarsa ne ya saida ransa me dalili domin tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan shine aikin annabawa da manzanni dama sukan iya bada rayuwarsu gaba daya matukar mutane ya su fahimci menene tauhidi suka iya salwantar da rayuwarsu gaba daya matukar mutane ya su fahimci kadai ta Allah madaukakin sarki shine abin da ya kamata a yi haka annabi ibrahim alaihi salam yayi ya san cewa idan suka dawo suka tabbatar shine wannan aiki na sare musu gumaka ba za su daga ba su daga masa kafa ba ba za su rabu da shi ba shi ma sai sun halaka shi ya san aikin da zai halaka zai kai shi amma sai da yi saboda me saboda alal aqalla mutanen da sauran mutanen gari su fahimci cewa waɗannan gumaka ba abin bauta bane waɗannan gumaka ba su da cancantar bautata musu waye cancanta bautata musu shine Allah madaukakin sarki idan ya samu wannan koda an kashe shi ya ci riba da a wasu tasha shine abin da annabi ibrahim alaihi salam yayi kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ba mu kissar wani yaro a cikin hadisi cewa wani sarki ya da ya tsufa wani sarki yana da bokan da yake masa bokanci to wannan boka da ya tsufa sai ya bukaci sarki da ya turo masa wani yaro ya rinka koya masa bokanci dan idan ya rasu tunda ya tsufa a samu wanda zai ci gaba da yi wa sarki bokanci to wanda aka turo wani dan karamin yaro duk lokacin da zai tafi wajen bokan nan yakan haɗu da wani rahibi shine mai bauta daga cikin addinin nasara shi kuma yana karantar da tauhidi yana karantar da bin Allah madaukakin sarki da kaucewa gumaka a yayin da shi kuma wancan sarki da awa yake cewa shi shine Allah saboda haka wancan yaron sai ya saurari tauhidi ya saurari abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sai abin yake shiga ransa sai yake makara a wajen boka har idan ya je boka sai ya masa bulala ko ya masa horo dan me yake makara wanda da ƙarshe da ya je ba wannan rahibi mai bauta labarin abin da yake faruwa sai ya ce idan ka je ka gaya wa boka cewa abin da ya makarar da kai a gida aka saka aiki idan ka je gida kuma suka ce me yasa ka makara ka ce boka ne yasa ka aiki wanda daga ƙarshe abin da nake so in kai ku zuwa gare shi wannan yaro da ya tabbata ba bokanci yake koyo ba tauhidi yake koyo a wajen wancan mai bauta sai wannan sarki da ya tura shi da ya koyo bokanci ya ce a je a kashe shi ya bi duk wata hanya da zai bi domin a je a kashe wancan yaron ya sa badawansa sun ɗauke shi an kai shi can saman dutse ya ce a cillo shi da aka je saman dutsen da yaro ya addu'a ya ce Allah ka isar mun da su da abin da ka ga dama sai dutsen ya girgiza sai duk fadawan nan suka fado suka mutu yaron kuma sai ya sauko hankali ya dawo gida saboda haka sarki ya ce a ƙara ɗaukarsa a kai shi can tsakiyar ruwa teku a sa shi a cikin kwalekwale sai an je tsakiya sannan sai a cillo shi sai kuma a dawo sai da aka sa yaron nan a cikin jirgin ruwa an je tsakiyar kogi za a cillo shi kenan yaro sai ya ƙara addu'a ya ce ya ubangiji ka isar mun da su da abin da ka ga dama sai jirgin ya yi girgiza sai dukkanin fadawan sarki suka fada cikin ruwa kwalekwale ko kuma jirgin ruwa ya dawo da yaro gaba yaro ya fito ya ƙara dawowa fada to muhallin shaɗin yan uwa ne shi wannan yaron saboda ya ga tauhidi ya ɗaukaka ya ga shirka da abin da sarki yake da'awa na cewa shine Allah ya samu kaskanci ya an dankwafe shi sai ya gawa sarkin nan cewa in kana so ka kashe ni ga dabara in ba haka kai ba ba haka iya kashe ni ba shi kuma sarki a lokacin ya zaƙu lalle sai ya kashe wancan yaro saboda haka sai ya ce me zan yi na kashe ka gaya min da sauri kana so ka bata min ruwa mutanen gari duk sun yi da ni ne Allah kai ka zo ka ce ba ni ne Allah ba kuma kana so mutane su yarda da kai gashi an ka dauko hanya saraka siyaru yace abinda nake so da kai inda kana so ka kashe ni shine ka samu kori da baka ita ma kori da baka tawa zaka samu sannan ka zaru mashi daga cikin mashi na nawa ba naka ba sannan ka tara mutanen gari duka gaba ɗaya kowa sai ya zo kada a ba wani wanda bai zo ba kowa ya zo idan mutanen gari suka zama zuwa sai ka daure ni kowa yana kallo a cikin mutanen gari sannan sai ka dana korita da bakana da kibiyata sai ka ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro sai ka harba an ka harba zan mutu haka akai kuwa wannan sarki cikin rawar jiki ya samu hanyar da yake gani zai rubu da wancan yaron dan yana so ya bata masa ruwa ya tara mutanen gari yasa aka yi kuwa kowa ya zo sarki yana san ganin sa lokacin da mutanen gari suka zo suka taru wannan sarki yasa aka daure yaron ya zaro mashi daga cikin ko kuma kibiya daga cikin kibiyar yaron ya dauko kwari da bakansa ya dana yace da sunan Allah ubangijin yaro yana harbawa kibiya ta je ta soki kahon zuciyar yaron ya fadi ya mutu to amma me matsalar sai mutanen gari gaba ɗaya suka gano ashe wannan sarki ba shine Allah ba akwai ubangijin yaro shine ubangijin sammai da ƙasa shine abin bauta hakan da aka yi ko duk mutanen gari gaba ɗaya sai suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam duk mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro mun kafircewa sarki sarki ba shine abin bauta ba to ƴan uwa irin wannan sai da rai da wannan yaro yayin da ya dauka tauhidi yaga tauhidi shine abinda mutane suka fahimta shine abinda annabi Ibrahim alaihi salam shi ma yayi ma'ana yayi abinda ya san idan natijar sa karshen abin mutuwa ce kashe shi zai amma saboda yayi da mutane su fahimci tauhidi wannan gumakan da ake bautatawa a daina bautata musu rana da taurari da wata da mutane suke bautatawa duk su daina bautata musu su bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai sai abinda daga karshe zai jawo hankalin mutanen sa su gane cewa waɗannan gumaka ba an bauta bane ko da shi zai rasa ransa inda za su fahimta shi kenan shine Allah madaukakin sarki ba mu labari cewa fa ja'alahum dhubaban illa kabiran lahum illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'una قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يقوى وأنت متاني سنجي وجنب وتسو سنجي سنجي إيدي سنجما ينزو سنداو جدا أنا داو أنشي جوزن قما كادو ما أكو أبنشن داك كيدن أسام دن قما كاسا البركة سيسك ترد قما كاتين هالين دسكي أن كون كتاسو أرقر كتاسو أن يبوسي بوسي دسو سي هنكلين سيتاشي shine sai suka fara tambaya qalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waya aikata haka ga allolinmu wannan man fa'ala istifhamul inkari ne ma'ana tambaya suke amma ta inkari kamar abinda bahaushe zai ce idan mutun yaga abinda ba daidai ba zai ce waya aikata haka abinda yake nufi waya aikata haka inkari yake ba wai tambaya yake kai tsaye ba tambaya ce da kuma inkari shine abinda larabawa suke ce istifhamul inkari ma'ana man fa'ala hadha bi alihatina wane ne ya aikata wannan mugun danyen aiki ga allolin mu innahu lamina zalimin lalle ko wane ne ya cika bakin azzalimi inji su ko waye ya cika azzalimi wasu daga cikin malamai kuma suka ce man dinnan ba istifhamiya bace sai dai mubtada ne ma'ana man fa'ala hadha bi alihatina khabar din shine innahu lamina zalimin shine khabar din ma'ana allazi fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin abinda suke nufi shine lalle duk wanda ya aikata wannan ga allolin mu ya sassara su ya yi gutsi gutsi da su lalle ya cika azzalimi kowa ne shine da suka dawo suka fahimce shine Allah madaukakin sarki ga man a cikin suratul safat fa aqbalu ilayhi yazifun suka dawo zuwa gare shi suna gaggawa suna zuwa suka tarar da abubuwan da ya faru sai Allah madaukakin sarki ya ce qalu sami'na fatan to anan kuma waɗanda suka ji annabi Ibrahim tun farko yana cewa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina su ne kuma a lokacin sai suka yi magana qalu sai suka ce sami'na fatan ai mun ji wani matashi yazkuruhum yana aibata waɗannan alloli namu yana zagin su yana faɗar mummunan magana akan su yuqalu lahu ibrahim sunansa ma ibrahim ina fata an fahimta ma'ana na ga muku lokacin da za a tafi wancan idi annabi Ibrahim ya ce bashi da lafiya ya ki fita to ai ya dawo da baya kuma yake fada cewa sai yayi wadannan alloli nasu kaidi wadannan goma kansu yayi musu kaidi kaidin me yayi musu shine je sassara su to na ga muku akwai wanda suka ji shi daga cikin mutanen wannan gari lokacin da yake cewa me zai musu kaidi to shine ana zuwa da aka sanar da abin da ya faru a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya je sassara goma kan nan babu wanda ya ganshi babu wanda ya san abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya aikata to amma lokacin da aka zo aka gani sai suka dauki abin da ya fada a baya sai suka yi hujja dashi shine suka ce sami'ina fatan mun ji wani matashi wannan shi yake nuna mana ashe matasa a cikin kowace irin al'umma sanadarai ne na ginin ita wannan al'ummar shi sa ibn abi hatim ya fitar da wani asar har zuwa kan abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace ma ba afa Allah nabiyan Allah madaukin sarki bai taba turo da wani manzo ba illa shaban sai ya kasance matashi ne wala utiya ilmi alim illa huwa shabun haka Allah madaukin sarki bai bada ilimi ga wani masani ba face sai masanin ya kasance me shi ma matashi ne sai Abdullahi dan Abbas ya karanta wannan ayar qalu sami'na fatan yadhkuruhum qalu lahu ibrahim shi sai Allah madaukin sarki da zai yabi mutanen ashabul kahfi waɗancan matasa gwaraza da suka guje wa shirkan mutanen su suka dawo suka koma suka shiga cikin kogo dan su gudu da imaninsu da tauhidinsu sai Allah madaukin sarki yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sun kasance matasa ne a suka yi imani da Allah madaukin sarki da ubangijin su sai Allah madaukin sarki ya kara musu shiriya saboda haka matashi a kowace irin al'umma shine gishiri shine sanadin wajen ginin al'umma duk lokacin da aka rasa matasa jajirtattu tsayayyu wajen riko da addini wajen yin abin da zai amfane su wajen kawo al'umma su canji to za a samu matsala sosai a cikin wannan al'ummar shi sai za ku ga hatta yahudawa target din su wajen su ga sun batar da al'ummar musulmi wajen su ga addinin mu na musulunci bai mana tasiri ba za ku ga babban target ɗinsu shine matasa sun fi targeting ɗin matasa da mata duk abin da za ku ga matasa suke targeting abin da ya shafi wasanni abin da ya shafi kayan juyar da ƙwaƙwalwa kayan maye da sauransu za ku ga duk wa ake hari da su matasa yanzu idan kika ɗauko waɗanda suke ta'ammali da kayan maye da kayan shaye-shaye za ku galibinsu menene matasa ne kuma waɗannan kayan maye da kayan shaye-shaye da gayya ana sanar wallahi ake shigo mana da su so ake duk matasan mu gaba ɗaya su haukace su lalace su kasa amfanar kansu da kansu balle su amfani wasu idan sun yaka sun ci riba a kanmu ba mu da gobe kenan dan goben kowace al'umma su ne matasansu a lokacin da aka ga matasa kimtsatsu shiryayyu ga masu riko da addini ga 'yan kasuwa ga 'yan boko ga masu kaza to alhamdulillah wannan al'umma gobanta zai yi kyau kenan amma daga lokacin da aka ga matasan al'umma sai 'yan shaye-shaye sai 'yan kwacen waya sai 'yan kaza to wallahi wannan al'umma ta gama mutuwa an ɗauko hanya babba wajen a ga an ruguza wannan al'umma su kuma idan suka yi sakaci ba su ɗauki matakin da ya dace ba sun taimaka wajen a ruguza su saboda haka lokaci na samartaka lokacin da mutum yake cikin matashi yana da tasiri a rayuwarsa ƙwarai da gaske shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mutum ba zai kafa mutum ba za ta gushe daga kansu raɗi ba sai an tambaye shi wasu abubuwa guda hudu daga ciki za a tambaye shi lokacin samartakarsa lokacin da yake matashi ya tafiyar da wannan lokacin nasa har ya tsufa kowanne ɗaya daga cikinmu namiji ne mutum ko mace sai Allah madaukakin sarki masa wannan tambayar lokacin da kike matashiya lokacin da kake matashi wanne irin samartaka kai wanne irin matashi ne kai wata irin matashiya ce ke lokacin da kike cikin halin samartaka ki kowa sai amsa wannan tambayar to shi sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari su kansu abinda suka faɗa shine innahum qalu sami'na fatan hakika mun ji wani matashi yadhkuruhum yana aibata allolin nan namu yuqalu lahu sunan sama ibrahim suka faɗa sunan shine ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas sai suka ce to tunda haka ne aje a zo da shi ala a'yunin nas akan idan mutane mu tambaye shi kowa yana kallo la allahum yashaduna dan su bada shaida akan sa domin su bada shaida akan sa anan wajen Abu Abdullahi al-Khurtabi yake cewa Danmurud wanda shine shugaban ko kuma jagora na kafaran mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam da shi da mutanen sa sun so su kafa wa Annabi Ibrahim hujja su samu dalili kafin su zartar da hukunci akan sa dan kun san al'ada ce duk mutumin da yake so yayi wani abu musamman mutumin da yake da shugabanci yana buƙatar ya samu goyen bayan mutanen sa yana buƙatar mutanen sa su goya masa baya baya so shugaba baya so yayi wani abu da za a kuma gefe a ta zagin sa a gefe baya jin dadi duk rashin abin da din sa ga mutane baya so yayi abin da za a kuma gefe ana zagin sa to shi sai ko duk lokacin da shugaba yayi abin da bai dace ba sai koma gefe sai shiga radio sai ta bada hujjoji da dalilai na ƙarya ko na gaskiya kun yarda ko ba ku yarda ba sai ya ba ku dai dalilai dan ya gamsar da ku to haka al'ada shugabanni take to lokacin da aka tabbatar musu da cewa an ji wani matashi shine Annabi Ibrahim alayhi salam yana aibata gumakansu sai suka ce to lalle a zo da shi a gaban mutane mutanen da suka ji ya faɗo wannan maganar su bada shaida akan sa dan kowa ya tabbatar hukuncin da za a dauka akan sa ba zalunce shi ina fata an fahimta dan kowa ya tabbatar abinda za a yi masa kowanne irin mataki aka dauka akan sa lalle ya cancance shi shine fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashaduna ku zo da shi akan idan mutane kowa ya shaida domin su waɗancan da suka ji abin da ya faɗa su ba da shaida akan sa saboda haka ƴan uwa sai aka zo da Annabi Ibrahim alayhi salam aka je aka tawo da Annabi Ibrahim alayhi salam qalu suka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim yanzu kai Ibrahim kai ne ka je ka aikata wannan danyen aiki ga allolinmu da muke bautatawa muke neman kusanci da su idan mun rasa ruwa mu zo mu roke su idan za mu yi tafiya mu nemi sa'a su idan mun rasa haihuwa mu roke su kai ne ka je ka aikata danyen aiki ka je ka sassara su suka tambaye shi da anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal Annabi Ibrahim alayhi salam sai ce bal bar waccan magana ba ni bane fa'alahu kabiruhum da kuka dawo ba ku ga babban sa da gatari a wuyansa ba shi ne ya aikata ba ni bane fas'aluhum su waɗanda aka kakkashe din ba alloli bane ku je ku tambaye su in kanu yanfiquna idan suna iya farci suna iya magana ya gama kafa musu hujja kenan abinda Bahaushe yake cewa ya kafa musu kusa ba ni ne aikata ba waye ya aikata babban su ne gashi na tsaye shi ne Ibn Kathir yake cewa ai ya gaya musu haka ne dan su fahimci cewa ai shi wannan babban nasu ya dauka dan me za a rinka hada bautarsa da shi da kanana shine kawai sai ya bubuge su dan me ana bautata min ni babba kuma a rinka hada da kanana ba za ta yi ba shi ma baya san shirka gunki babba baya san shirka da kananan gumaka saboda haka sai ya samu gatari kawai sai ya bubuge su saboda haka Annabi Ibrahim alayhi salam ya kafa musu wannan hujja in kanu yanfiquna ku je ku tambaye su to anan malamai suka ce a zahiri wannan magana da Annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa shin wane ne ya je ya bubbuge gumakan nan waye sassare su Annabi Ibrahim alayhi salam amma kuma da suka ce masa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim kai ne ka aikata wannan ai danyen aiki ai ka aika ga allolinmu ya Ibrahim me yace musu bal ba ni bane bar wannan zancen fa'alahu kabirum yace babban su ne ya aikata a zahiri za ku ga abin da ya faru shi Annabi Ibrahim ya faɗa ba shi Annabi Ibrahim ya faɗa ba shi Annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa ba to shine abin da malami suke cewa al-ma'arib shine abin da ake cewa sayan magana ko jirwaye da kamar wanka ka faɗi magana shi wanda kake gaya maganar abin da yake ɗauka kake nufi daban kai kuma abin da zuciyarka take nufi a game da maganar taka daban ce yanzu abin da Annabi Ibrahim yake nufi shine ku tambaye su in dai suna magana za su iya magana su gaya muku cewa ga wanda yayi to na yadda ni ne amma idan ba sa magana idan za su iya ga idan za su iya muku magana su ga ya muku to lalle babban su ne yayi amma kuma idan ba sa magana wanda shine zahiri ba za su iya magana ba to lalle ba babban su ne ba akwai wanda yayi waye wannan aikin ni ne shine abin da yake ga musu saboda haka sai annabi kira da amsi tsar tabbata a gare shi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisin yana cikin sahihai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi kira da amsi tsar tabbata a gare shi yake cewa lam yakzib Ibrahim alayhi salam ghayra salati annabi Ibrahim alayhi salam tunda yake bai taba magana bai taba fadan magana da ake ganin ta a matsayin ƙarya bace wanda a zahiri kamar da na ga muku shi abinda malami suke tafi shine al-ma'arif bai taba fadan maganar abinda ake gani kamar ƙarya bane sai sau uku kawai to shine sai annabi kira da amince tsara tabbata a gari shi kawo mana su na farko yace wannan maganar da ya fada da yace bal fa'alahu kabiru na biyu da yace fa nazara nazaratan fil nujumi fa qala inni saqim na uku shine lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam suke tafiya da matarsa Sara sai suka zo wucewa ta garin wani jabberin sarki azzalimi shi al'ada wannan sarki shine duk lokacin da yaga wata mace kyakkyawa tare da namiji to zai sa a kawo masa namijin ya kashe shi mata kuma ya je fasikanci da ita shine al'adarsa to annabi Ibrahim alayhi salam za su wuce ta garin wannan sarki da shi da matarsa Sara saboda haka sai ɗaya daga cikin fadawan sarki ya kyalle ido ya ga matar annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki yayi ta mafi kyawun matan zamaninta saboda haka sai wannan bafada ya je ga sarki cewa ai ga wata mace nan tunda nake ban taba ganin mace mai kyau ba za su wuce ita da mijinta ta garinka nan da nan wannan jabberin sarki ce aje a zo min da su aje a kamo su saboda haka aka je aka kamo annabi Ibrahim alaihi salam aka kamo matarsa Sara to da aka tambaye annabi Ibrahim alaihi salam aka ce menene alaƙarka da ita sai yace yar uwata ce bai ce matarsa bace dan idan ya ce matarsa ce zai halaka shi sai yace yar uwata ce a lokacin kuma babu wani wanda yake kan addinin musulunci a duniya daga lokacin daga annabi Ibrahim alayhi salam sai matarsa Sara to kun ga me yake nufi yar uwarsa ce abe a musulunci ina fata an fahimta to shine abin da uku annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi sai aka tambaye shi aka ce me alaƙarka da ita ce sai yace yar uwata ce sai ya ga mata cewa idan aka tambaye ki aka ce me alaƙata da kike ce ke yar uwata ce kada ki ce ke matata ce dan abin da zai faru ba shi da kyau wannan sarki da yaji cewa matarsa ce to shi bai halaka shi ba amma sai yayin kurin ya fasikanci da ita to duk lokacin kuma da ya kai hannu zai taba ta sai ya ce addu'a shikenan sai jikinsa ya shanye ya makale sai ya kasa motsi sai roƙe ta hada ta da Allah ya ce dan Allah ki yi hakuri ba zan ƙara taba ki ba ki roƙi Allah ki dawo da ni inda nake yadda nake sai ta roƙi Allah madaukakin sarki sai Allah ya dawo da shi yadda ke sai ya ƙara kai hannu zai taba ta sai ta ƙarin addu'a sai da haka aka yi sau uku bai iya taba ta ba da ƙarshe sai zai kira fadawan da suka kawo ta yace kai dan me za ku je ku kawo min aljana aje ba aljana nace ku kawo min ba mutum nace ku kawo min ka dauke ta ka fita da ita shine sai aka dauke ta aka fita da ita to ai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace annabi Ibrahim alayhi salam bai taba yin ƙarya ba kamar yadda hadisin yazo lam yakzib Ibrahim haka hadisin yazo bai taba yin ƙarya ba amma a zahiri abinda malami suke cewa wannan shine ba ƙarya bane mu kalli abin ɗaya bayan ɗaya da annabi Ibrahim alayhi salam yace wannan mata ƴar uwarsa ce ba matarsa bace ko kuma bai ce ba matarsa bace da aka tambaye shi menene alaƙar sa da ita me yace ƴar uwata ce to wannan abinda annabi Ibrahim ya faɗa ƙarya yi ba ƙarya yi ba su abinda suka dauka shine ƴar uwarsa ta jiniyarsa ko ƙanwarsa ko wata tasa amma shi ne yake so ya ce musu ƴar uwata ce a musulunci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum shine abin da yake nufi anan yayi ƙarya bai ƙarya ba abu na biyu shine mutanen annabi Ibrahim alayhi salam za su tafi bautar su ta gumaka idin da suka saba yi shekara shekara annabi Ibrahim tun tasowar su kamar tun tasowar sa yana karimi kamar yadda na ga muku tun a farkon kissa annabi Ibrahim alayhi salam cewa shi baya yin abin da mutanen sa suke na bautar gumaka walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to sai ya ce musu inni saqim a larabci abinda kalmar lafazin inni saqim yake nufi shine ni mai iya yin rashin lafiya ne Allah ya samu fahimta ba wai a yanzu ban da lafiya ba amma maybe in an jima gobe ko jibi ko gata ko bayan wata ɗaya ko bayan shekara zan iya yin rashin lafiya waye a cikin mutane inda kai dan adam ne waye zai ce bai taba rashin lafiya ba ko kuma ba zai rashin lafiya ba akwai wannan a mutane babu shi abin da ya ce musu shine inni saqim ni me iya yin rashin lafiya ne su kuma sai suka fahimci abin da yake so ya ga musu shi cewa ni mara lafiya ne haliyan yanzu nan ban da lafiya so laka suka rabu da shi wa wannan ƙarya ce ba ƙarya ba abu na uku shine wannan kissa lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya je buge gumakan nan lokacin da ya je ya buge gumaka ya musu kwarankwasa ya daddatsa su da suka zo suka sa aka zo da annabi ibrahim suka tambaye shi man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuru min qawlihi ibrahim qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim sai ce mai bal fa'alahu kabiruhum shine na ga muku abin da yake nufi shine babban su ne ya aikata haka indai za su iya magana in ko ba za su iya magana ba fa akwai wanda ya aikata waye ni ne nan yayi ƙarya nan babu ƙarya ina fata an fahimta saboda haka shari'a ta halatta al-ma'arif duk lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin wani yanayi mai kunci mai wahala musamman abin da ya shafi tsirar da addininsa ko tsirar da tauhidi ko tsirar da mutuncinsa to babu laifi mutum ya abin da ake cewa ma'arif shine sayan magana ka faɗo ta magana mai harshen damo shi abokin magana ka zai ɗauka ɗaya kake nufi kai kuma can kake nufi shikenan sai ka tsira amma ba malamai suka ce ba a buɗe ƙofa gaba ɗaya irin wannan sai mutum ya shiga cikin wani hali ba haka kawai mutum ya rinka mutane sai ya magana ba ya kasance kuma duk ɗabi'a ka da halinka ya zama kuma irin wannan ne wannan kuma kuskure ne ba daidai ba ne shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da yawa ko da yaƙi zai fita yakan yi tauriya misali idan zai idan misali makaddara inda zai je wadil ne kun ga wadil ai nan haka ne ko nan gabas ne to idan zai tafi yaƙi sai ga mutanen sai ce idan muka tashi tafiya yaƙi gabas zami ba gabas ba yamma zami alhali kuma gabas yayi sai ce yamma zami to idan aka tashi sai a bi ta yamma sai kuma a zagaya a karkata kuma sai a koma kan hanya gabas din kuma sai a tafi inda aka nufa shine tauriya babu laifi wannan ya halatta insha Allah ta'ala a babin lokacin da mutum ya tsinci kansa a cikin tsaka mai wuya ta yadda ba zai iya kubuta ba sai ya irin wannan abin babu laifi in dai mutum zai kubutar da addininsa koransa hatta ƙarya mata ta hadi an yadda mutum ya taba babu laifi ko za ka kubutar da rai ko za ka kubutar da addininka duk ya halatta hatta annabi kira da mutum ya tsara tabbata a gare shi ya ce tsakanin miji da mata abin da ya shafi sulhu da daidaito tsakanin su babu laifi mutum ya dan taba dan kadan amma yawa ba da yawa ba idan mutum ya ga akwai abin da zai jawo masa fitina a cikin gidansa akwai abin da zai jawo masa matsala a cikin gidansa to babu laifi ya dan taba ƙarya kadan shikenan sai abin ya gushe shikenan babu laifi ko kuma wasu mutane guda biyu suna fada a tsakanin su an yi su shirya sun ki su shirya kowa baya son kowa kowa kin kowa yake kowa so yake kowa ya mutu kowa so yake bala'i ya afka dan uwansa to babu laifi ka je ka dan yi ƙarya ka shirye tsakanin su babu laifi wannan ka je ka ga ɗayan ka ga ka ce masa ai wallahi wani yana da damar abin da yake faruwa tsakanin ku abin da yake faruwa tsakanin ku baya jin daɗi ya ce kawai kai ne kake nuna cewa kai baka so ku shirya to shi ma sai ya ce ai babu ba ni bane ni ma muka haɗe shi haka yake min da sauransu to sai ka je ka ƙara samun ɗayan shi ma sai ka gaya masa da ƙarshe idan suka haɗe sai ga kowa yana so ya kowa magana shikenan babu laifi irin wannan shari'a ta halatta saboda haka ƴan uwa kada mu ɗauka cewa annabi ibrahim alaihi salam ya ce ba ni ne aikata ba fa'alahu kabirun babban su ne a ce annabi ibrahim ya faɗa abin da ba ya kai yake ba a'a wannan al-ma'arif ne sayan magana ne Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sai Allah maɗaukakin sarki ce ne
farada'u ila أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
النبي إبراهيم عليه السلام ya kora mutanansa da hujja ya kai su bango shine abin da yake nufi da cewa la'allahum ilayhi yarji'una idan suka dawo zuwa gare shi suka tambaye shi to abin da yake so ya gaya musu kenan ya gaya musu cewa waɗannan fa abubuwan da kuke bautatawa ba sa iya amfanar da kansu balle su amfanar da ku ba sa iya ba kansu da kansu kariya balle ku su ba ku kariya abinda bai iya ba kansa da kansa kariya ba bai iya tare duka ko kuma sara na gatari akan kansa ba taya za a yi bala'i afka maka kira sunan sai kare ka to abinda annabi ibrahim yake so nuna musu kenan wanda yake iya bada kariya wanda yake iya amfanarwa shine Allah madaukakin sarki shi kadai to lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ga musu cewa ba shi ya aikata wannan aiki ba ga wanda ya aikata faraja'u ila anfusihim sai suka koma akan kawo kansu suka koma gefe suka kebe suke tattaunawa suke meeting faqalu sai sashin su yace da sashi innakum haqiqa ku dai antumuz zalimuna ku azzalimai wannan da kansu da kansu suke gawa junan su lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ga musu cewa wanda ya aikata wannan aiki shine babban gunkin can to su akan kansu kuma sun san wannan gunki tunda suke babu wanda ya taba ganin sa yayi motsi bare ya daga hannu bare ya kai duka bare ya rugurugu da waɗannan kananan allolin babu wanda ya taba ganin haka to sun san akan kansu cewa abinda annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa ba haka bane amma taya za a yi su iya kare kansu to shine sai suka koma gefe suke tattauna akan me ya kamata a yanzu yanzu babu hujja faraja'u ila anfusihim sai suka koma zuwa ga kanka ga kawo kansu faqalu sai suka ce innakum antumuz zalimuna lalle ku azzalimai ne me ta hanyar da kuke bautatawa abinda ba zai iya kare kansa balle kare ku haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wasu kuma suka ce kamar ibn kafir yace abinda ake nufi shine ku azzalimai ne da kuka tafi kuka wofintar da allolin ku ba ku ba su tsaro da kariya da ta kamata ba har wani zai musu ta'addanci kun yi zalunci abinda kuke bauta da musu ya kamata a ce kun sa musu mai gadi to kun ga wace irin gajiya ce ta wannan da Allah akwai kasawa da gajiya da tafotan abinda kake bauta ta masa kake neman tsaransa da kariya kuma yanzu kake gadin sa wannan wani irin rashin lissafi kenan ai duk abinda kake bauta ta masa kai ya koma gefe yayi bai ya kare ka to amma ace sai an ba su kariya to suka ce lalle ku azzalimai ne kamar sun fahimta kamar sun gane kamar sun dau darasi daga cikin abin da annabi Ibrahim ya koya musu na darasi ya aikace sun fahimci cewa waɗannan abubuwan ba ababen bauta bane to kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce thumma nukisu ala ru'usihim sannan sai aka maida su baya akan kawukansu suka koma baya akan kawukansu suka koma zuwa ga batansu da jahilcin su da kauce su zuwa ga hanya suka yi taurin kai suka yi girman kai suka ki mi kauya zuwa ga gaskiya da take ta bayyana a gare su zahiri ɓalo-ɓalo suka ce laqad alimta ai kai ka riga ka san cewa ma ha'ula'i yanfiquna waɗannan ba sa magana kuna ba ta fahimta kun ga da farko kamar za su fahimci yadda al'amarin yake suka ce innakum antumuz zalimun lalle ku azzalimai ne ya kamata ku fahimci abinda ba za su iya amfanarwa da kansu wani abu ba za su iya karewa kansu wata cutarwa ba kuma su za su ba su kariya kamar sun fahimta to amma da Allah madaukakin sarki bai so su da shiriya ba sai suka yi kuma girman kai shine mutum ya ga gaskiya an gaya masa ita an fito masa da ita tsoro-tsoro kamar rana lokacin azar amma kuma sai ya ce wallahi bai yadda ba wallahi ba zai bu ba to wannan shine ainihin girman kai shine abin da shedan yayi Allah madaukakin sarki ya kore shi daga cikin ramarsa shine abin da shedan yayi Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka ya san gaskiya amma saboda hassada saboda haka sai ya girman kai ga gaskiya sai ya kibinta saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce sai aka maida su baya akan kawu kansu suka koma suka ce da annabi Ibrahim alaihi salam man ji amma kai da kace wannan babban nasu shine ya sare su shine ya musu wannan aiki laqad alimta ai ka riga ka san cewa ma haula yanqiqu wadannan ai ba sa magana to annabi Ibrahim kuma ya samu gaba karyawa kenan an zo inda yake su qala sai yace afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yanzu tunda kun san ba sa magana to abinda baya magana baya motsi baya iya komai za ku rinka bautatawa abinda baya iya cutar da ku afata abuduna min dunillahi yanzu za ku rinka bautatawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba wanda shi ya halitta sammai da ƙasa ya halice ku ya raya ku yake ba ku ci da sha za ku rinka bautatawa wanda ba shi ba ma la yanfa'ukum shay'an irin abinda ba zai iya amfanar da ku komai ba wala yadhurrukum ba kuma zai iya cutar da ku ba yanzu ku tsale Allah madaukakin sarki ku je ku bautata waɗannan abubuwa wanda ku kalli ƙarshen su ku kalli makomansu sai dai a tattara sai zai aje azuba su a wuta fa a kona shikenan sun tafi kuma su ne alloli sai ya ce uffin lakum wallahi tardaku walima ta'buduna min dunillahi tirda abinda kuke bautatawa wanda ba Allah madaukakin sarki ba tirda waɗannan gutsattsarin abubuwan kalle yadda suka zama a ce su ku karka a matsayin Allah madaukakin sarki Allah mahaliccin ku bai da ku kun kyale shi ku dauki waɗancan abubuwa afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba za ku yi tunani ba ku gano abinda kuke kuskure ne ba daidai bane ku dawo kan gaskiya annabi ibrahim alaihi salam ya gama kafa musu hujja saboda haka qalu sai suka ce yanzu ai kamata ya ce sun yi me sun saki jiki sun saduda sun karbi hujja da dalili daga hannun annabi ibrahim alaihi salam akan batun su amma qalu sai suka ce harriquhu ku je ku kona shi wansuru alihatakum ku je ku taimaki allolinku wannan ta'addancin da aka yi wa allolin naku to ba ku cika yan halaka ba ku je kun taimake su kun dauko musu fansa ba in kuntum fa'ilina inda kun kasance ku masu aikatawa ne saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya kai su karshe ya kure su da hujja qalu sai suka ce harriquhu ku kona shi ma'ana a kona annabi Ibrahim alaihi salam wannan ayar haka tazo kawai da cewa su kona shi gaba daya amma wata ayar a cikin suratul ankabuti ta nuna mana zabi suka bawa kansu sun yi meeting sun tattauna akan daya daga cikin abubuwan nan guda biyu wanda za su yi masa Allah madaukakin sarki ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutluhu aw harriquhu sai Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar amsar da mutanen sa suka bashi bata gushe ba bata kasance ba illa an qalu fa ce cewa suka yi harriqu uqtuluhu kashe shi ma'ana zabi guda biyu suka bayar na farko suka ce aje a kashe shi kowanne irin kisa ne na biyu kuma suka ce aw harriquhu ko kuma aje a kona shi kun ga abubuwa guda biyu suka bada zabi a kansu ko dai a kashe shi ko a kona shi sai Allah madaukakin sarki ce sai muka tsamar da shi sai muka kubutar da shi daga wuta to wannan sheke nuna mana daga cikin options din guda biyu da suka bayar wanne suka dauka kenan shine konawa wasu suka ce mu kashe shi kowanne irin kisa ne aje ai masa wasu suka ce a idan muka je muka kashe shi ordinary kisa kawai aje a sati ko bi a fille kansa ko a jefe shi ya mutu wannan wani zai iya yin irin abin da yayi a gaba zai iya koya yayi aikata a ai masa kisan da duk wani wanda yake da hali irin nasa zai zama abin izina da abin dauka izina a gare shi to sai suka ce harriquhu a kona shi to shine sai suka zaba kona shi din amma nan kawai sai Allah madaukakin sarki kama ni guda ɗaya shine mai konawar kawai suka ce qalu harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki ku agaji waɗannan alloli naku da aka yi wata addanci in kuntum fa'ilina inda ku kasance ku masu aikatawa ne kun ga anan gudun sai aka tunzura mabiyansu duk wanda yake ji shi waɗannan alloli allolin sa ne da yake bautawa gumakansa ne to lalle sai ya fito yayi wani abu to shine sai aka tayamma yadda za a kona annabi Ibrahim alaihi salam to a wata ayar a cikin suratul safa ta yi da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa lokacin da aka tayamma kona shi sun gina katan gini ne shine suka ce qalubun lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ma'ana ku gina wani gini katoto imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami' li ahkam al-qur'ani ke cewa sun gina gini wanda tsayin sa ya kai zira'i 80 fadin sa kuma kai zira'i 40 naka ce zira'i 80 fa ba karamin gini bane aka ce zira'i shine nan to daya biyu har 80 tsayin ginin da aka gina sannan fadin sa kuma kai zira'i 40 zira'i 40 ya fi masallacin nan sosai ko ya fi masallacin nan sosai bar to inda za a jefa mutum daya ne fa mutum daya za a jefa yace kuma sai da suka yi wata guda suna tara makamashi ice da kirari wata guda ana ta tara ice ana zubawa a wannan gini ana tarawa ana zubawa yace hatta kai ta kawo mace idan rashin lafiya ta same ta takan yi bakance ta ce idan ta samu lafiya idan har aka ba ta lafiya abinda za ta yi a matsayin bakance shine yace zai ta ebo ishal zaqo wanda annabi Ibrahim alaihi salam takan yi bakance akan haka me dalili saboda an ce musu wan suru alihata kuma ku taimaki allolin to duk wanda yake ji yana da ruwa da tsiki da wadannan allolin babban abin da zai shine yayi me yayi abin da zaqo wanda annabi Ibrahim saboda ka suka yi ta tara itace aka cika wannan gini da suka yi tab sannan aka kura wuta kuma wuta ta fara ci wuta ta rinka ci ganga malaman tafsiri suka ce ba a taba hura wuta mai ci irin wannan wutar ba har ta yadda idan sun soyi zo wucewa ta saman wutar saboda zafin ta ya fado saboda zafin wutar sun su yana sama idan ya zo wucewa idan zafin wutar ta naso shi ya fado ya mutu saboda bala'in ta wai dai wa za a jefa a ciki annabi Ibrahim alaihi salam kun san abin da ta suke so su yi wannan aiki dan su nuna wa duniya cewa duk wanda ya kara taba allolin su fa ga makomar sa saboda haka suka hada abin da ake cewa manjaniq shine majaujawa malaman tafsiri suna cewa sun hada wannan majaujawa ne da isharar wani daga cikin mazauna Farisa wani ba Farisi wani dan kauyen Farisa Arabi ne mai Faris yazo yace to tunda yanzu ba ku iya daukar sa ku je ku tilla shi ba saboda mutum ba zai iya inda kusa da inda wutar take ba to abinda za ku shi ne ku hada majaujawa ku daddaure shi ku dora shi a kai sai a wujujjiga ta sai a tilla shi sai zai fada wancan gini to abinda ake kenan saboda haka aka hada majaujawa aka ja da baya aka jijjiga annabi Ibrahim aka wujujjiga shi aka tilla shi cikin wuta ya tafi a sama yana zuwa kafin ya karasa cikin wutar sai ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil zame da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Abdullahi dan Abbas annabi Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan kalmar ta hasbiyallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar ita annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta wa qalaha Muhammad صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حتى النبي محمد يراد أن تسأل تبتع قريش ما هذا إتيا فأنا لوك سندا سك داود جاء الأهود جاء الأهود أن كشف مسلمين ديو أن جي وسجيو سي أكذو أكباس الأباني توا جاء فكه فرنسا سنكار يندن دزو سنكار تارزو جالس بس جمع دكو سك كشيو وند سكاري جاء aka ce ku ji tsoron su ku firgita da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi da sabon sa babu abin da ke fitowa daga bakin sa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki yake fa qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa taba'u bi dhuwanallah wanda da karshe nasara ta dawo a bangaren annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi saboda haka ana jefa annabi Ibrahim a cikin wutar nan yana faɗa wannan addu'ar sai Allah madaukakin sarki yake kulna sai muka ce ya naru ya ke wuta kuni bardan wa salama ki kasance sanyi ke ce ma sanyin wa salaman kuma sanyin mai aminci abul aliya ar-riyahi yake cewa da Allah madaukakin sarki yake ke wuta ki kasance mai sanyi sanyin kuma mai aminci yace da Allah mafi sarki bai ce sanyi mai aminci ba to da sanyin da ke cikin wutar kuma sai yayi Annabi Ibrahim azaba fiye da yadda wutar za ta yi masa dan kun san yadda ake azaba da sanyi da zafi ana azaba kuma da sanyi shi yasa Annabi kira da aminci tsara tabbata a garishe ba mu labari ai jahannama tana yin numfashi a shekara sau biyu ko ɗaya numfashin jahannama menene zafi lokacin da ake tsananin zafi ɗan uwan numfashin jahannama ne ɗaya numfashin nata kuma shi ne lokacin da ake tsananin sanyi shi ma wani numfashin jahannama ne ashe kun ga yadda zafi yake azaba sanyi ma an yi tsanani menene azaba ne to da Allah madaukakin sarki bai ce ku ne bardano salaman ba da ana jefa Annabi Ibrahim kuma zai daskare jinin sa ya daina yawo ya mutu ita ma azaba ce amma sai Allah ya ce wa salamun sanyin fa mai aminci ba wanda zai cutar man da bawana ba yace kuma da bai ce ala Ibrahim ba akan Annabi Ibrahim da daga lokacin babu wata wuta a duniya da ta ƙara ruruwa babu wata wuta da ta ƙara zafi a duniya duk wutar da zaka shiga shike ne sai daga shige ta lami lafiya kamar da kike shiga cikin ruwa wuta ta daina zafi da mai za a dafa abinci kenan babu wutar gas ba za ta yi aiki ba wutar ice ba za ta yi aiki ba duk wata wuta da kika sani ba ta yi aiki ba amma sai Allah ya ce ala Ibrahim akan Annabi Ibrahim shi kadai to sai kasance zafin ya tsaya abin nan rashin zafin wuta ya tsaya akan Annabi Ibrahim shi kadai alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya kubutar da bawansa Annabi Ibrahim daga konar wuta imam al-qurtubi yake cewa sai da Annabi Ibrahim alaihi salam ya kwana bakwai a cikin wutan nan kwana shida ko kwana bakwai kamar yadda ya faɗa babu wanda ya isa da inda wutar take a lokacin sai da ta kwana shida ko kwana bakwai tana ci so idan mutum da ya ji halaka ne sai da wutar ta gama cinta da gaba daya kawai an je za a eba itace da sauran sai a ga Annabi Ibrahim alaihi salam lami lafiya ba abin da ya same shi sai ya gina kun san a duniya babu abin da maki ya tsana kamar ya maka kaidi ya ganka kana nan kamar yadda kake makin ka baya son wannan ya hada maka wani mugun sharri wata gadar zare kawai sai ka je kawo gadar zaren nan dab dab ka wuce kawai ka ci gaba da harkokinka yana yau maki zafi wannan ku duba aikin da suka da su kwana Annabi Ibrahim alaihi salam amma Allah madaukakin sarki bai ga dama ba bai so ba wutan ma da take bala'i da masifa sai Allah ya ce ta zama to aminci kuma shi yasa kamar yadda Muhammad Aminu Din Shankidi yake kawa daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa game da wannan kissar duk da wani zubin ya jingina shi zuwa ga Isra'iliyat yake cewa Annabi Ibrahim alaihi salam yana cewa tun da yake a rayuwarsa bai taɓa rayuwa mai daɗi kamar lokacin da aka jefa shi a cikin wuta ba bai taɓa rayuwa mai daɗi ba saboda haka duk inda kike gani bala'i ne masifa ne idan Allah ya ga dama sai ya zama to kuma rahama a gare ki bala'i da masifa dan Allah ne ya sa shi a wajen idan ya ga dama sai ya dauke bala'in sai ya zama to mai rahama insha Allah ta'ala anan zamu dakata saboda lokaci gobe zamu ƙara tafsirar wannan ayar kuma sai mu dora akan ayar ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh